sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16 kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa.com Assalamu alaikum alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar To jama'a jami'ai a kasar Thailand sun ce an fara aikin ceto yaran nan guda 12 da kocin wasan kullun kafar su daga cikin kogon nan da suka makale ciki wasu kwararrun yan iyo 13 daga kasashen waje da kuma wasu na kasar ta Thailand su biyar ne ke wannan aikin kowanne daga cikin yara 12 zai samu raƙiyar yan iyo biyu Ana kyautar zaton za a fara fitowa da yaran daga karfe 9 na yamma agogon yankin a yau dinnan Lahadi. An fara ruwan sama kamar da bakin kwariya a arewacin Thailand inda yaran suka makale cikin matsatsan kogo mai zurfi wanda ke kuma kunshe da ruwa. Wannan al'amarin na iya tilasta mu masu ayyukan ceton su ƙara kanyi. A halin da ake ciki kuma iskar shaka ta oxygen da ke cikin kogon ta ragu wanda hakan ka iya galabaitar da yaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce takunkumin da aka kakaba ma Koriya ta Arewa zai ci gaba da aiki har zuwa ƙarshe. Wato bayan da aka yi cikakken bincike aka kuma tabbatar cewa an kawo ƙarshen shirye-shiryen nukiliya a ƙasar kamar yadda shugaban ƙasar Kim Jong-un ya alkawari. Da yake magana yau dinnan Lahadi a wani taron manema labarai a birnin Tokyo na Japan da takwarorin aikin sa na Koriya ta Kudu da Japan Pompeo ya ce a yayin da muke samun karfin gwiwa sanadiyar tattaunawar da ake yi ci gaba da tattaunawa bai isa ya zama hujjar dage takunkumin ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Adadin waɗanda suka mutu a hadarin jirgin ruwan yan yawon bude idon nan da ya auku daura da tsibirin shakatawar nan na Phuket da ke kudancin Thailand ya karu zuwa 41 kuma jami'ai sun ce gwanayen iyo da sauran masu kai dauki na ta kokarin neman mutane 15 waɗanda har yanzu ba a same su ba an yi jinyar mutane akalla 12 a asibiti Jirgin ruwan na dauke ne da mutane 105 ciki har da yan yawon bude ido 93 da ma'aikatan jirgin 11 da kuma wani jagora lokacin da wata igiyar ruwa mai tsawon mita 5 ta tuntsar da shi captain din jirgin ya ce baraguzai sun toshe bakin bututun zuko ruwa daga cikin jirgin wanda hakan ya sa jirgin ya karkace har daga bisani ya tuntsare baki daya akasarin waɗanda ke cikin jirgin ɗan China ne don haka shugaban China Xi Jinping ya yi kira ga ma'aikatar harkokin wajen Thailand da kuma jami'an diplomasiyyar China da ke Thailand da su ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin nemo mutanen mutane sama da 15 aka kashe wasu kuma sama da 24 aka raunata a wasu hare-hare biyu da aka kai a jiya Asabar a rukunin ginin da ke kunshi da ma'aikatar cikin gida da ma'aikatar tsaro da ke Mogadishu babban birnin kasar Somalia a cewar shaidu hari na farko ya auku ne lokacin da wasu yan bindiga suka tayar da wasu manya-manyan bama-bamai a mashigar ma'aikatar ta cikin gida kafin wasu mayaka suka afka ciki an ga yaki na ta tashi a wurin Shaidu sun ce su ma jami'an tsaron sun kaddamar da hare-hare na taka ma mayakan birki yanda suka kwashe sa'a guda suna ta musayar wuta da mayakan kafin suka yi nasarar shawo kan mamayar suka kuma kashe uku daga cikin su Shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe a harin na farko har da wani wato ma'aikatan gwamnati Mutane akalla 49 ne suka mutu a yayin da kuma har yanzu ba a san inda wasu fiye da 47 suke ba tun jiya Asabar a kudu maso yammacin Japan bayan gocewar laka wadda ta biyo bayan ruwa kamar da bakin kwarya a cewar kafar labaran gwamnatin Japan NHK. Kafar labaran ta kuma ce mutane sama da miliyan 1.5 sun tsere daga mahallansu. Hukumar kwana-kwana da yaki da sauran bala'o'i ta Japan ta ce an kuma shawarci ƙarin mutane miliyan 3 da sauransu da su kaurace ma wurin musamman ma a yankin da kuma ƙauyuka yayin da ake ci gaba da kwararar ruwa a yankunan yammaci da kuma tsakiyar Japan. Cibiyar nazarin yanayi ta Japan ta yi gargaɗin da a ɗau mataki sosai. Ɗan tawayen ta bai da ke Afghanistan. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masaron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Kowa kasashen da suka ci gaba a duniya kamar anan Amurka ciyar da yara a makarantun primary da secondary abu ne muhimmi. Amma wannan sabon abu ne a wasu kasashe masu tasowa kamar Najeriya inda ciyar da yara musamman a makarantun primary ta zama babbar hanyar jawo hankalin yara da iyayensu su tura su makaranta. Ko da shike wasu rahotanni suna nuni da cewa da zarar an raba abinci yawa-yawa daga cikin yaran gida suke tafiya. Kan wannan batu na ciyarwa gwamnatin Najeriya ta ce yanzu tana tafiyar da shirin ciyarwar a dukkan makarantun kasar bayan da aka yi gwaji a wasu jihohi ciki har da jihar Kaduna inda shirin ya ci kuɗi dala miliyan 10,000 a shekara ta 2016. Da yake magana kan wannan shirin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya ce da farko an fara shirin ne da makarantu 446 yanzu shirin yana da makarantu 456. Ga rahoton da Iliya Kure ya aiko mana.
We knew that the program would save parents money, expand the demand for farm products, and create jobs for the catering vendors. In a sense, winning for our children, depriving them of hunger, meant winning for our farmers and caterers.
Mun sani wannan shirin zai taimaki iyaye wajen rage kashe kuɗi, zai taimaka wajen faɗaɗa buƙatar amfanin gonaki da kuma kirkiro da ake yi musamman ga masu dafa abinci. A takaice zai kawo ci gaba ta wurin kare yaranmu daga yunwa da kuma buɗe hanyoyin shigan kuɗi ga manoma da masu dafa abinci. Hakan kuma zai taimaki gwamnati wajen ɗaukar matsayi don aiwatar da dokar ilimi na bai ɗaya. Amma a hira da wasu mazauna Kaduna, abin da ke faruwa daban ne da zancen da gwamnati ke yi.
To ni a gani na ba a shirya wannan bada abinci a makarantu ma yara da kyau ba. Ya kamata idan za a daga farko an yi mishi shiri mai kyau. Yana da kyau a ba mu yara abinci a makarantu a lokacin break. Break na gama sai abun nan su dawo aji. Idan kuma za a bari sai an tashi ne zuwa kamar karfe 1 sai a bada abinci sai masu bada abincin bari zama malamai in ba sannan kuma su yaran a neman da za yi a shirya su inda za su karba abincin su da wuri su ci da wuri a koma aji. So ni na gani wannan bada abinci a makarantu in abu ne mai kyau amma in ai mishi shiri mai kyau in ba yi shiri mai kyau ba kar ma a fara kuma wanda na gani kaman a gefen wurin aikin mun nan gaskiya ni ban ga an mishi shiri mai kyau ba saboda yaran abinci ne kawai yake kawo su makaranta in sun ci abinci sai su tafi gida.
Suna na Rabo Mai Samari. To game da abincin da mai girman gwamna yana kokari akan ana ba yara free feeding ya yi kokari kwarai da gaske amma mu iyaye dai muna dan damuwa domin muna ba mu da isasshen abubuwa. Na biyu ba isasshen furniture. Na uku ba mu da inda yara suna zuwa bayi. To mu ba mu ce ya yi kuskure ba da ya kawo wannan magana abincin nan amma roƙonmu dai ya kokari ya tana da mana wa'annan irin abubuwan nan.
Wata malama ɗaya daga cikin makarantun da ke garin Kaduna ta nuna bukatar da yafi dacewa a makarantun primary.
Memako a basu wannan abincin, muna roko a taimaka a siya musu takardun makarantu domin su textbook wanda za su dinga tafi gida suna karatu suna dan ko assignment na aka basu za su iya duba tu wannan textbook din da aka basu. Amma in aka ce abinci ne a dinga basu, abincin nan baya taimaka, domin da yawan su ma in suka ci abincin in suka gama za su tafi. Gara mu ma nan cikin birni, amma a kauyuka in suka gama cin abincin nan ba ruwan su da ma karatu sai Wednesday sun tafi gida kenan. Amma in aka ce a daina wannan kudin nan a converting dishi a ba da shi a siya musu kayan aiki na wanda za su dinga tafi gida da shi, in malami ya ba su aiki su ma je su yi a gida, wannan a gani na zai taimaka fiye da abincin nan. Kuma roƙon mu shine gwamnatin kasar nan su taimaka ma yaya da kujerun zama, domin yawancin makarantun ba kujerun zama. To baka zo na ka ji dadi ba ya zaka yi kai rubutu. Muna roka a taimaka a ba ma yayan nan kujerun zama domin aiki ya inganta a wannan jiha.
Tattaro hankalin yara don su koma ajizuwa bayan raba abinci abu ne da ya sha karfin makarantu da dama. Ana gama raba abinci, karatu ya kare kenan a mafi yawan makarantun da na zaga. Dole ne a samu mafita ga wannan in har ana so yara a Najeriya su yi karatu. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A jihar Katsina, wakilan majalisar dokokin jihar sun yunkuro wajen ganin an inganta makarantu da harkar ilimi a yankunan da suke wakilta a majalisar. Wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya zanta da wasu wakilan majalisar kan wannan kuduri.
Umar Ali Binda shine dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Binda a majalisar dokoki ta jihar Katsina ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar domin daga darajar wasu makarantun primary a yankin da suka dade ba a duba su ba.
Wannan kuduri da na kawo don a daga darajar wannan makarantu a karamar hukuma ta Binda wanda suke kama haka, wato ko Dakwale Primary School wadda take a Bora Ward, sai Dandoro Primary School wadda take a Doro Ward, sai kuma Jiba Primary School wadda take a Jiba Ward, sannan sai makarantu na gaba da primary wato ko secondary wanda suke kama haka guda uku, Government Day Secondary School Tama a Ward in Tama, sai Government Day Secondary School Shibda a Shibdawa Ward in Shibdawa, sai kuma Gaman de secondary school Dallaji wadda take a Dallaji Ward. Wa'annan makarantu kamar yadda na gabatar tun daga primary schools din, wa'annan primary wasun su ciki an yi su ne shekaru da dama da suka wuce kamar tun lokacin da aka yi UPE. Wa'annan makarantu wasun su sun samu karin azuzuwa to amma suna nan ba su samu irin gyara ba, haka suke hidda dalibai, daliban nan suna tahowa daga wa'annan primary zuwa wa'annan secondary schools kamar da na zayyana. Kalilan daga cikin wa'anda suke da bukatar gyara a cikin wannan karamar hukuma ta, da wa'annan primary school din da wa'annan secondary school uku da na zayyana suna da bukatar gyara da kuma kayayyakin aiki, domin kamar yadda na ce duk abu na dan adam ya gina ko ya kirkira ko ya shimfida yana son gyara bayan wani lokaci. To wannan makarantu sun yi shekarun da suke bukatar wa'annan gyare-gyare, kuma suna bukatar musamman su secondary schools din suna bukatar kayan.
Ka ce makarantun nan da ke yankinka suna bukatar wasu kayan aiki, wani irin amfani kake ganin za su yi ma waɗannan ɗalibai?
Kayayyakin aikin nan wannan shine zai taimaka wajen kyakkyawan koyarwa da kuma koyo ga ɗalibai da su malama.
Ya zaka kutanta mani yanayin da su waɗannan makarantu suke ciki?
Idan kaga hotunan musamman wannan Dakwale Primary School din, wallahi abin zaka kai kamar kai kuka, kuma zaka ji babu daɗi a nan ciki wa'annan yara suke wannan koyo da kuma malaman su suke koyar da su.
To kome ke matsayin su ɗan uwanka ɗan majalisa akan wannan kuduri da ka gabatar na gyara su waɗannan makarantu na yankin naka?
Majalisa ta yi amsa da wannan matsayi da kuma wannan kuduri, kuma yanzu abin da ya rage shine gwamnati wato ko bangaren zartarwa tura musu domin aiwatar da wannan aikace-aikace.
Shi ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dandame a majalisar dokokin ta jihar Katsina Alhaji Haruna Goma ya faɗa mani dalilin shi na gabatar da wani kudiri na gyara masu wata makarantar mata a karamar hukumar ta Dandame.
Dalili na gabatar da wannan kudiri a ƙasa ko in ce muka duniya gaba daya tana kira ga bada muhimmanci akan al'amarin ilimin yaya mata. To ko ba komai ba karamar nasara bace muka samu wanda a tallaka duba kamar cikin garin na tabbatar mun yi bincike ba dauki an primary one but akwai daliba sama da 800 a cikin wannan makaranta wanda yanzu ina mai tabbatar maka san kai 1000 da wani abu. Adan alfahari ne a matsayin mu na mutanen arewa wanda da ana kyamar ilimin yaya mata kuma an yi kira ga iyaye da su bada goyon baya ga ilimin yaya matan nan kuma sun tashi tsaye da kawo yaran su makaranta. To kaga tunda mun samu wannan ci gaba ya kamata ya zama mana mu sauke nauyin da Allah ya dora mana na kira ga gwamnati da ta duba wannan abu ta duba wannan al'amari ta dauki matakin da ya dace.
Alhaji Haruna Goma ya shaida mana cewa makarantar ta ƴan mata dake a karamar hukumar tasu ta Dandame tana fuskantar wasu matsaloli da dama.
To makarantar tana fuskantar matsala babban matsalar da yishin azuzuwa. Na biyu ana ma neman ƙarin malamai a makarantar. Ya kamata a ce su yara ta suna ƙanana mata mun koya musu tarbiyya hatta wuraren da za su tsugunna galibi a waje suke tsugunna. To in ka ga yarinya tun tana karama ta kan gari ba ta jin kunya fitar tsareci ta kaga wannan ba abu bane wanda kowa zai so a ce eh shi ta saba da haka. Ke yasa muke son gwamnati ta dau matakin gaggawa don killacewa da gina azuzuwa kuma da ƙara makiyoyi a cikin wannan makaranta.
Bello Abdul Dan Musa shine shugaban committee ilimi na majalisar dokokin ta jihar Katsina kuma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dan Musa shi ma ya nemi gwamnati da ta gina masu makarantar sakandare wanda a cewar sa makarantar sakandaren dake da ita ta samu cinkoso inda da yawa wasu in sun kammala makarantun primary ba su zuwa makarantun gaba sai dai in sun samu ta kwana.
Ba daga daraja bane ba gina sabuwa ce junior day secondary school saboda ita wannan makaranta an gina tun 1979 yau kawo kusan shekara 40 kenan kuma a lokacin the whole Safana district ita kadai muke da ita har ɗan Safana ne suke karatu. To yau makarantun ta cike ta kai matsayin ma makarantun za su dauke yaran ba'an da za su sanya su. To shi ne na ga ya zama wajibi mu nemi gwamnati ta bi mu to sakandaren wanda za ta rika yaya ɗaliban za su je ita wannan makaranta. Domin har yanzu ita wannan makaranta tana da primary school din dake ba ta ɗalibai. Ka ko yanzu akwai primary school aƙalla wajen 20 wanda ɗaliban da suke yayewa nan kawai suke iya tafiya sai ko wanda Allah ya ciyar ya tafi makaranta kwana. So kaga akwai buƙatar wannan makaranta a wannan yanki domin ba da gudunma ko kuma ƙara ba da gudunma dangane da haɓaka matsayin ilimi a wannan karamar hukuma ko kuma a cikin garin Dan Musa.
Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Mani a majalisar dokokin Alhaji Aliyu Sabiu Muduru ya bayyana fatan shi akan yunkurin kafa makarantar kiwon lafiya a yankin na karamar hukumar ta Mani.
Fatan da nake ga lumba karamar hukumar Mani ni na isar da sako na azaurar majalisa na kuma abinda Bature ke ce ma primary assignment wato in ga cewa an na isar da korehi kuma ya shiga cikin kasafin kuɗi. So execution wato tabbatarwa yana bangaren majalisar zartarwa ina roƙon waɗannan bayan Allah su ma su ainihin ƙara zage damce kamar yadda san suna yi.
An ce wannan makaranta ba a mazabar kaza a kafa ta ba ta Mani za a kafa ta ne a can yankin Funtuwa koya wannan lamari yake.
To abinda na sani dai a matsayin dan majalisa wani shine za a yi makarantar lafiya guda biyu za a yi school of nursing wato makaranta ta ainihin kula da koyon aikin jiya da ainihin kula da marasa lafiya. Saboda haka abinda na sani yake a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2018 shine za a yi makarantar nursing a Funtuwa. Za kuma a yi makarantar midwifery a Mani.
Zardin Salu Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kullum muhimmancin ilimin ɗiya mata baya misaltuwa ga ci gaban al'umma kamar yadda wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya sake dubawa a cikin wannan rahoto.
To harkar ilimin mata dai yana da matukar muhimmanci ta duk in hanyoyi da dama idan mutum ya yi la'akari da su tunda kan zamantakewa da ma yadda ma za ta iya kulawa da kanta. Kuma don jin Donkogob ya sanya na sami wani tsohon malamin makaranta wanda yanzu ma a halin da ake ciki shugaba ne na ɗaya daga cikin makarantun sakandare da ke nan Kaduna. Malam sunanka?
Sunana Alhaji Usman Hassan, principal na Government Secondary School Angoshanu.
To ina bai kokarin da muke na elementar da mutane game da muhimmancin ilimin yammaci. Munan Arewa ana da dan sakaci haka. Wadanne irin tsokaci ne zaka yi game da muhimmancin ilimin yammaci wanda zai sa mutane su canza ra'ayinsu na cewa ni ba ni son yata ta karatu ko ga dalili.
Wallahi akwai muhimmanci da yawa game da ilimin yammaci. Akwai ma magana da ake cewa ka ilmantar da yammaci kamar ka ilmantar da kasa baki ɗaya ne. Yanzu dai in ka je asibitocin mu yawanci za ka ga cewa waɗansu abubuwa da ake yi na duba mata ga maza ne suke, amma ka samu mace ta abun nan ba za na gurin an tsare mutuncin mace an kuma tsare mutuncin mijinta ba. Sannan kuma akwai gurare da yawa da zaka duba haka, muna buƙatan ƴaƴan mu su je su yi wanda yake mai muka bada yammu suka karanta to alhamdulillah. Kai ko a gida za ka ga idan mace tana da ilimi to yaranta da suke da su a gida, tarbiyyar su, tsaftar su da sauran abubuwa da suka shafi gida za ka ga daban take da wancan bata da ilimi. Saboda haka nan kaga a cikin gidanka ma yana da kyau a ce matarka ta yi ilimi, ya zaka irin makarantu da muke da su wanda suke kula da mata a nan musamman a Malam Kaduna. Za ka ga wato irin ilimin da suke bayarwa akwai bambanci. Kuma alhamdulillah muna da kira ga mutane kamar yadda aka farka ina kala farkawa a ci gaba da ilmantar da yammaci saboda ilimin ta yana da muhimmanci kwarai da gaske. Kuma ba wani bambanci a ce a karatun addini daban karatun boko, a'a dukkan su ilimi ne wanda yake malumman mu da sauran pastoci da sauran duka bangarori suna kira da kai ƴaƴan nan a ji a ilmantar da su mata saboda me, saboda ƙasa ta ginu, al'umma ta ginu. Ko bankin nan ka je wa Alhassani za ka cewa wato wacce za ta je ta cika ainihin takarda za ta fito da kuɗi ko ta shigar da kuɗi, idan ba ta da ilimin ya za ta yi sai dai ta nemi wacce za ta kama ta, in ta je rubutawa nan ta rubuta mata abin da bai dace ba fa aka zo aka bin aka ga an samu matsala. Saboda haka nan ilimin ta in tana da shi kamar yadda kai magana sha'anin na polio da sauran alluran da ake yi mata da mai ilimi sai ta fita da wanda ba ta ilimi ta shiga gidanka ta yi magana ko da gidan babu wanda take jin Hausa ko abin ta yi magana ta abin nan. Kuma ita wacce za a zo a samu ta ga wacce ce Bahaushe ko mai ilimi sai ta fi sakin jiki da ita da ta ba ta duk abin da take bukata. Haka nan a banki idan ta je za ta iya daukan biro ta rubuta ta komai da komai ta fadda abin da yadda take so. Kai in ka ajiye su ɗaya da ɗaya malam ga mai ilimi ga mara ilimi wallahi a gurare daban-daban da ba sai ka bambanta su da yawa.
Usman Dan Hassan principal na makarantar Jika Kadawo da ke nan Gwanshanu Kaduna. Na kuma sami wata tsohuwar malamin makaranta Fatima Abdu Kazaure.
Gaskiya ba wa yammace damar ilimin samun ilimin nasara yana da muhimmanci kwarai da gaske. Akwai bambanci tsakanin macen da ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta ba. Na farko zan zamantakewa nan da mijinta, za su samu kwanciyar hankali, za su fahimci juna, za su zauna lafiya in tana da ilimi. Ko kuskure ta yi za ta fahimta, in yi mata magana ba za ta hargitsa kaza 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 ba. Amma in wanda ba ta ilimi ba ne, ba za ta kwanta da hankalinta ba, balle ta fahimci me mijin yake faɗa, balle ta gyara kuskurenta. Na biyu wajen kula da ƴaƴa. Kula da ƴaƴa in kamar tsaftar jikinsu, ta hanta musu wanka, ta gyara su, ta hidima kai su makaranta, to kaga duk wannan in ba ilimi gare ta ba ta damu da ilimin ba, ba ta san daɗin ilimin ba, balle ta yi azama shirya yara, bari su kuma kaza kada su yi latti, in su yi latti za a yi darasi ba sa na a wannan duk bai dame ta ba. Kana wajen tsaftar gida ha'ilau. Ta sai ne za ta tsafta gidanta ta yi shara, wannan tun muna makaranta ma wanda suka yi boarding school sun san irin waɗannan abubuwan. A koshin ake raba mutum kowa saboda tsaftace waje. To wannan ta taho da shi har gidan mijinta. Ta san yadda za ta gyara komai bayi, ta san za ta wanke, ta san za ta shirya gadon mijinta, ta san yadda za ta yi amfani da kaya a kitchen. Komai an sani da matan a makaranta mun karanci wa'annan. Kana lafiyan yara. Ta san asibiti ba su da lafiya zan tafi azama kai su asibiti. Idan likita ya rubuto magani, ta san irin adadin maganin za ta ba su. In na shafawa ne ta sani, in na sha ne ta sani. In cokali ɗaya za ta bayar ta sani, in sau biyu za a sha a rana ko sau uku ta sani. To ko waye nan ta zamani aka bugo, sai ta ce wa ke magana ko kuma da Allah duba mun waye ya bugo mun, ko kuma duniyo mun sunan wance da Allah zana so in kira ta. Ka gani so ilimi yana da amfani wurin ƴaƴa mata sosai kwarai da gaske. Saboda haka da Allah iyaye su ba da muhimmanci wurin sa ƴaƴansu makaranta.
Fatima Abdullahi Kazauri, tsohon malamin makaranta a Kaduna, Najeriya. Idan ko malama Bilkisu Labran ƴar Adua ga abin da take cewa
yana da muhimmanci sosai musamman ta wurin mako ta bangaren siye da siyarwa, tana da ilimin da za ta yi amfani musamman ga wayoyin nan da ake amfani da su za ta iya tallata komai nata. Kaga in ba ilimi ba za ta yi wannan ba, amma inda ilimi ta san da za ta saka kayanta ta tallata shi a siya, ta karbi kudin ta waya ta tura musu kaya, kuma duk dai ta wayan za a yi wannan amfani da shi.
Bilkisu Labran, sanin malufashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
haka zalika ilmin sharifagin shiga primary sannan hankali ya samu karbuwa amma galibin wadanda suke amfana da shirin sune iyaye mazauna birane da manyan garuruwa ya batun yara kanana da suke yankunan karkara fa ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aika mana
sabon fagen yada ilmi ga yara wato sashen sharifagin shiga primary bangare ne da ya zame tilas amma kuma ya fi samuwa ne ga masu hannu da shuni da ma akasarin mazauna garuruwa da birane wannan al'amari yasa aka sami yawaitar tambayoyi dake neman bayanai alal misali ko akwai gangami na musamman da sanar da mazauna karkara muhimmanci da fa'idar sa ƴaƴan su waɗannan azuzuwa malama Comfort Adada na kwalejin ilimi dake zin a jihar Taraba masaniya ce bisa ilimin yara kanana amma abin da muke a jihar nan makarantun kudi kan gayyace mu mu horar da malaman su muka yi kamar a watan Disamba da ta gabata mun gudanar da irin wannan da wata makaranta koyaushe muka samu gayyata muka je mu gudanar da bitoci
mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tsiri ba tai ba da shi da jaki
ni na raba kayan ba dan tarake
Thank you. koyon malanta akwai ta sanfata da
Ma tsaro da wannan Allah ya kawo ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Jubahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Ali zan da kita in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.